This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 4 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Kungiyoyin kwadagon Najeriya sun tsunduma yajin aiki kan kasa cimma matsaya kan mafi karancin albashi tare da gwamnatin tarayyar kasar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba yakin da ake yi da Hamas a Gaza. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta halarci taron zaman lafiya na Ukraine a ƙasar Switzerland.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu, za ku ji yadda ƙasa ta binne wasu mutane aƙalla 50 a wani wurin haƙar ma'adanai a jihar Niger, Najeriya.
Saki na zinari ya faɗi da mutane fiye da 50, yanzu da an ciro 6 da rai.
Muna kuma tafa da rahoton ziyarar da jami'an gwamnatin Rasha da 'yan kasuwarsu suka kai ga shugabannin sojin Nijar da nufin kyautata alaƙa a tsakani.
Kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun Rasha.
Kamar kowace safiyar Talata, yamma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda a yau shirin ya tattauna da Sanata Ahmad Aliyu Wada daga jihar Nasarawa da takwaran shi Sanata Babangida Hussaini daga jihar Jigawa kan al'amura da suka yi wa Najeriyar ƙawanya, ciki kuwa har da batun yajin aiki da ma'aikata suka fara a ƙasar. Don haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin, amma yanzu sai a gyara zama a sauraron kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Najeriya tunin kungiyoyin kwadagowa ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka suka shiga yajin aikin sai baba ta gani, bayan da jami'an gwamnatin Najeriya suka ƙi amincewa da yarjejeniyar mafi ƙarancin albashi, yayin da 'yan ƙasar ke fuskantar tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru, lamarin da ya durƙusar da samar da wutar lantarki da kuma rufe filayen jiragen sama. A yajin aikin da suka yi na hudu tun bayan hawan shugaba Bola Tinubu kan karagar mulki a bara, shugabannin manyan ƙungiyoyin kwadagobi na Najeriya NLC da TUC sun tilasta wa ma'aikata da ke aiki a ɗakunan rarraba wutar lantarki na ƙasar su rufe aƙalla tashoshin raba wutar guda 6. Yajin aikin ya zo ne a daidai lokacin da Tinubu ya yi gyare-gyare na tattalin arziki da bai karɓi ba a wajen jama'a, wanda ke da nufin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki a shekaru da dama da kuma tsadar rayuwa. Bayan kawo ƙarshen bada tallafin man fetur da rage farashin man fetur, ƙungiyoyin sun matsawa Tinubu ya sauƙaƙa wa magidanta da ƙananan 'yan kasuwa. Jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba yakin da ake yi da Hamas a Gaza. Yana mai cewa yarjejeniyar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar na dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da 'yan bindiga ke garkuwa da su wani ɓangare ne na ƙoƙarin. Netanyahu ya daɗe yana ƙoƙarin ganin an kawar da ƙungiyar Hamas a Gaza, amma a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, ikirarin cewa mun amince da tsagaita wuta ba tare da cika sharuɗanmu ba daidai ba ne. Biden ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a makon da ya wuce, wanda ya haɗa da dakatar da faɗan da kuma sako wasu mutane da Hamas ta yi garkuwa da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jake Sullivan za su halarci taron zaman lafiya na Ukraine da za a yi a ƙasar Switzerland a ranar 15 ga watan Yuni da muke ciki, kamar yadda fadar White House ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar Litinin. Mataimakiyar daraktan yaɗa labarai Christine Allen ta ce Harris za ta je ƙasar Switzerland da jaddada ƙudurin Washington na tallafawa ƙoƙarin Ukraine da tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa, bisa la'akari da ɗuwaici da 'yancin kai na yankunan Ukraine da kuma ƙa'idojin yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sanarwar ta ce Harris za ta sake jaddada goyon bayan Amurka ga al'ummar Ukraine, yayin da suke kare kansu daga cigaba da cin zarafin da Rasha ke musu. Fada Kremlin ta sha nana ta cewa duk wata tattaunawa ta tabbatar da zaman lafiya a Ukraine ya kamata ta hada da Rasha, wadda ba a gayyata zuwa taron ba.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garza jihar Niger, Najeriya, inda ƙasa ta rufta kan wasu bayan Allah aƙalla 50 a wani wurin haƙar ma'adanai, kamar dai da za ku ji cikakken rahoton daga bakin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Aƙalla mutane 50 ne ƙasa ta binne da su a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiruru ASP Abdullahi Yarima mai ritaya, wanda lamarin ya faru a gaban idanunsa, ya ce bayan kwashe sa'o'i 5 da riftawar waɗannan mutane an samu nasarar zakulu mutane 6 kacal da ransu, sai dai suna cikin wani yanayi na fitar hayyaci, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Site na zinari ya faɗi da mutane fiye da 50, yanzu dai an ciro 6 da rai na wurin nema yanzu haka.
To yanzu masu ceto sun zo wurin ne?
Masu ceton bayani, masu ceton da sun zo akwai 'yan sanda a wurin.
Wurin haƙar zinari ne?
A wani kawai ana ce farin dauki rana.
Mutane nawa kace?
Kusan 50.
Yanzu duk suna cikin ramin?
An cire 6 dai da rai. Kuma yanzu kusan awa 5 kenan da wurin ya faɗi.
To wurin an daɗe ana haƙar zinari koko dai a wurin yake?
Ta kusan shekara 10 ana haƙar zinari a wurin. Ban san sunan kamfanin ba, amma mai wurin sunan shi Mr. Emmanuel, kuma CSO na shi wanda shi ne manajan wurin, ma shi ma ya rusa da shi, sunan shi Ibrahim.
Shi ma manajan wurin yanzu yana ciki ko an hito da shi?
Yana ciki.
Da shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Abdullahi Baba Ara, ya tabbatar da aukuwar lamarin, sannan ya ce jami'ansu na shirin zuwa wurin domin kai ɗauki, kuma suna cike da fatar samun masu rayuwa da dama, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Yes, haka na labarin nan ya zo muna ba daɗi da ranar nan, kuma kowane na samu labarin nan sai na yi waya ma ainihin darakta tsina to shirya muna matakan kai ɗauki a gurin nan immediately. Yanzu haka nan ana kan shirin kai ɗauki a gurin nan, su kansu ma abin ya zama su a kirme, duk da haka dai suna nan suna haɗa kansu wuri guda, za su je wajen dukkan abin da ya kamata a yi insha Allah.
Na'am, an ce kimanin mutane 50 ne kasar nan ta rubuta da su, wani ƙarin haske za ka yi mana game da yawan mutanen?
Ban iya baka tabbacin cewa mutane 50, amma dai ramin nan ya afka da mutane, abin kuma an ce ba daɗi.
To shi dama wannan wuri ainihin gwamnati ta san da shi koko kamar irin wanda ake ne na wanda ba a san da shi ba, kamar illegal haka?
Ba a san da shi ba, ai kayan wannan lokacin an ta ba da gargaɗi mutane al'umma su jaye daga wurin, ba ka san halin mu na 'yan adam, ba son jin magana muke yi ba. Kuma abirkun ya kasance cewa yawanci su al'umma sun ɗauki wannan al'amari kamar sana'a wurin neman tarukobo, ko da ka kai musu gargaɗi haɗin da ke duba musu daban ne, su kuma abin da suke duba daban ne.
Dama dai tuni gwamnatin jihar Niger ta haramta haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba a jihar, musamman a yankunan ƙananan hukumomin da ke fama da matsalar hare-haren 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina.
To Allah shi kyauta, an gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ka Muhammad da cigaban labaran duniya.
Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus sun gabatar da wani kuduri ga hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi Allah wadai da Iran kan rashin bada haɗin kai ga hukumar, duk da adawar Amurka, in ji wasu jami'an diflomasiya biyu. Wannan dai shi ne yunkuri na baya-bayan nan a jerin dabarun diflomasiya da dama da kasashen yammacin duniya masu ƙarfin faɗa a ji suka yi, waɗanda ke fargabar cewa Iran na neman kera makamin nukiliya, zargin da jamhuriyar musulunci ta Iran ke musantawa koyaushe. An gabatar da wannan kuduri a hukumance, wata majiyar diflomasiya ta tabbatar wa da kamfanin dillancin labarai na AFP, yayin da ta biyu ta tabbatar da labarin. Matakin mika kudurin kan Iran ya biyo bayan gaggauta mayar da martani ga girman yanayi, kamar yadda jami'an diflomasiya suka shaida kamfanin dillancin labarai na AFP tun da farko. Daga ƙarshe, Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu sassan kudancin Jamus ya ƙaru zuwa hudu, yayin da ma'aikatan agaji ke ci gaba da kwashe mutane. Shugaban gwamnati Olaf Scholz, wanda ya ziyarci yankin a ranar Litinin, ya ce ruwan na iya tashi a wasu yankunan yankin. 'Yan sanda a Baden-Württemberg sun faɗa a ranar Litinin an gano garwakin wani mutum da wata mata a Skoldorf kusa da Stuttgart a cikin ɗakin ƙasan gidansu bayan ambaliyar ruwan. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya tilasta mutane barin gidajensu a yankunan Bavaria da Baden-Württemberg.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, inda wakilinmu da ke can Sulemu Mini Barma ya shaida mana yadda ake ɗanyen ganye tsakanin Nijar da Rasha, inda wata tawagar mataimakin ministan tsaron ƙasar Rasha da ta 'yan kasuwar Rasha suka kai ziyara a jamhuriyar Nijar, suka kuma gana da hukumomin mulkin sojin ƙasar a ci gaba da ƙarfafa hulɗa a sabon ƙawancen da ƙasashen biyu suka ƙulla tun a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. To sai dai masana da kungiyoyin fafutuka na fatan gani a ƙasa a yi abin da zai sa Nijar ɗin da jama'ar ta ci moriyar wannan alaƙa. Ga Salabar Man da cikakken rahoto.
Batun tsaro na kan gaba a jerin fannonin da Nijar da Rasha suka ƙuduri aniyar ƙarfafa hulɗa kansu a yarjejeniyar da suka cimma a yayin ran gadin da mataimakin ministan tsaron ƙasar Colonel General Ekurov Lunusbek ya gudanar a birnin Yamai a watan Disamban 2023. Dalili kenan ya dawo a karo na biyu da zummar ƙara jaddada abubuwan da aka tsayar. Bayan ganawa da Janar Abdurrahman Chani, tawagar Rashar ta yi wani zama da masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Janar Tumba Muhammad a madadin takwaransa na tsaro. Nijar, wacce ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda, ta yanke shawarar ƙulla alaƙar ƙud-da-ƙud da Rasha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a yunkurin neman mafitar wannan matsala. Abinda ƙwararre a kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni ke ganin yana da fa'ida.
Kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun Rasha, sannan kuma akwai sojawa na Rasha da sun kazo za su kama mu sojan namu ta kakane wannan sabon kayan yaki na zamani yanda za a aiwatar da su, yanda za a aiki da su.
Nijar, kamar makwabtanta Mali da Burkina Faso, na fama da hare-hare daga kungiyoyin ta'addanci yau shekaru sama da goma, duk da dubban sojojin da kasashen yammaci suka girke a yankin Sahel. A baya-bayan nan kasar ta juya wa Faransa da Amurka baya don rungumar Rasha da nufin samun mafita. To amma shugaban kungiyar fafutuka ta FCR Sule Umaru na cewa suna jiran gani a ƙasa.
Wannan dangantaka da Rasha ya kamata ya bamu damar samun makamai na gari da horo wanda ya kamata, da kuma samun asirin duk wannan ta'addanci da ake yi. Ya zamanto zama ne na kawo manda in baka gishiri, ya zamanto ina amfani kana amfani.
A ci gaba da ƙarfafa hulɗa da Nijar, ƙasar ta Rasha a karon farko ta turo wata tawagar masu zuba hannun jari waɗanda suka tantauna da Firayim Minista Lamine Zen da wasu muƙarrabansa. Yaƙi da masu tafkata asa a yanar gizo da harkokin wayar sadarwa da ma'adanai da makamashi da tsaro su ne fannonin da aka sanar cewa waɗannan 'yan kasuwa na da fatan zuba hannun jari.
Nijar mu ne na farko mai ginin uranium cikin Afirka, na uku cikin duniya, ƙasa ta ɗaya mai ba uranium inda Europe ke amfani da shi shekara duka. Ƙasashe na duniya kowa yana son wannan uranium, kuma sai ya kasance ana amfani da uranium a yi wutar lantarki. Kenan alaƙarmu da Rasha tana ba mu dama can wajen ma mu gani ta ne za mu sarrafa shi.
A yanzu haka wasu rahotanni na cewa ma'aikatar makamashin Atom Rosatom ta ƙasar Rasha ta fara yunkurin samun yardar ma'aikatan Nijar don ganin ta samu mashigar da za ta ba ta damar maye gurbin Urano na Faransa a wuraren da kamfanin ya shafe gomman shekaru yana haƙar ƙarfen uranium. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Suleiman Mini Barma. Masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodaushe ake ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wannan shiri na musamman na Tsaka mai wuya, wanda kuma nake yin shi a nan birnin tarayya Abuja, Najeriya, ku lokacin da Najeriya take cikin wani mawahacin hali na yajin aiki da aka fara kusan ko'ina yau ranar da muke wannan daukan wannan shiri, wato 3 ga watan Yuni na shekarar 2024. Ina tare da manyan sanatoci ko kuma 'yan majalisar dattawa guda biyu na Najeriya wanda za mu yi wannan tattaunawa. Da farko muna tare da shi tsohon mai shiga wannan fili, don ba yau ne Senator Aliyu Ahmed Aliyu Wada da ya shigo wannan shiri din ba. Ya taba shiga shirin nan shekaru da yawa, amma mun manta da waye wannan fama, amma da yau zai sake wata fama din. Sannan wato wani abu da zan ga muku game da shi Senator Ahmed Aliyu Wada da shi ne a dacen rikakken nan jam'iyyar APC ne, sai aka bata mishi rai a zaben fidda gwani da aka yi a jihar su ta Nasarawa Kefi, sai ya fushi sai ya fice ya koma cikin jam'iyyar SDP. A jam'iyyar SDP nan a zaben da aka yi na February na shekarar 2023, Senator Ahmed Aliyu Wada da ya abin mamaki ba wai ya kada yan jam'iyyar APC da PDP ba. Abin ban mamaki shi ne a lokacin shugaban jam'iyyar APC na Najeriya baki daya, Senator Adamu Abdullahi, dan wannan ba wai dan wannan jihar ta Nasarawa ba ne, dan wannan yankin nasu ne, duk ya hada ya kada su, kuma Allah ya bashi nasara ya dawo a cikin majalisar dattawa. Senator Ahmed, barka da zuwa.
Gode.
To a ɗaya ɓangaren kuma ina tare da Senator Babangida Hussein. Senator Babangida Hussein na farko sarakin gargajiya ne daga jihar Jigawa, shi ma a cikin watan February, muna maganar Senator Ahmed ya ci zabensa a watan February na wacce shekara, shi kuma a watan February wannan shekara cika shekaru 60 chip a ran 6 ga wannan wata na February din. Kamar da nace, ba sarakin gargajiya ne, kuma tsohon babban ma'aikaci ne na gwamnati wanda ya rika muganyin mukamai da yawa da suka hada zama permanent secretary a ma'aikatu daban-daban da suka hada da ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar ayyuka ce ko da gidaje. To ba da bayan haka, yana da wasu manyan digirori guda biyu da suka hada da wanda ya samu a Jami'ar Ahmadu Bello da kuma wanda ya samu a kwalejin horar da sojoji ta Kaduna, wato NDA. Amma ba kai soja ba, ko kai soja?
Ban yi soja ba.
To ina muku barka da zuwa. So kamar yadda nace daga jihar Jigawa shi Senator Babangida yake, kuma kamar da muka ce basarakin gargajiya ne. To kamar yadda nace, bari in fara da kai Senator, tunda kai daga jam'iyyar APC ka fito mai mulkin Najeriya, ya muka zo muka samu kanmu cikin wannan hali na yau, ba aiki a Najeriya, ma'aikata suna yajin aiki, ba hanyar tafiya, ba bankuna, ba ma'aikatu, ba abubuwa da yawa, ta Najeriya ta zo ta samu kanta cikin wannan hali?
Ina godiya da wannan dama da aka bamu domin mu bayani akan yanayin halin da ƙasa take ciki. A shi dai magana musamman akan wannan yajin aiki abu ne wanda ya biyo bayan rashin daidaituwa tsakanin wakilan gwamnati da kwamitin da gwamnati ta kafa da kuma su kungiyar 'yan kwadugu, kuma duk kokarin a shawo hankalinsu domin su fahimci illa da hadari da yake tare da yajin aiki, to ba ke ga nasara ba, amma dai ana magana.
Amma Senator Babangida, ba yau ake ta takaddama tsakanin kungiyoyin kwadugu da gwamnatin tarayya, musamman wannan sabon gwamnati ta Tinubu. Ina jin kungiyoyin kwadugu sun ba gwamnati wajen wata daya ta yi tunanin abin da suke so ta yi. Fi sabila, idan ka dubi abin da suke takaddama kan shi na karamin albashi na 30,000, idan aka dubi halin da Najeriya take ciki yanzu, ba kudi ne da zai ishi mutane ba. Ba ka ganin gwamnati ta yi jan kafa wajen kokarin warware wannan abu?
To gwamnati ai ta yi kokari, domin an kafa kwamiti wanda ya jawo memba daga ko'ina da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki a harkokin albashi na kasan nan. Kuma kwamitin nan Malam Bukar Goni Aji, tsohon ma'aikaci, tsohon shugaban ma'aikatan ƙasa gabaki ɗaya, shi ke shugabantar shi. Kuma su ma 'yan lebo ɗin suna da wakilci, duk da su shiga su fita a shawo kansu a roƙe su, su suka dinga ɗaure wannan tafiyar wannan kwamiti wanda ta kai matsayin da ba su iya kammala aikinsu ba. Amma mun tabbatar da cewar gwamnati tana da kyakkyawan niyya, musamman ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta yadda da tuntuɓar kowa da jawo kowa domin ya bayani ya faɗa abin da ke zuciyarsa. To amma dai kamar yadda na faɗa, dama shi ai idan ana zama dama irin wannan dole ne wani zai yi fushi ya tafi wani zai yi fushi dawo. Mun tabbatar da cewar irin bayanan da ake musu da kuma irin jawo hankalinsu akan illar wannan yajin aiki, mun tabbatar za su dawo za a zauna.
Sata matsayinka na jam'iyyar adawa ta SDP, me na kura ayi game da abin yajin aikin nan da ake da abin da ya janyo shi?
Wannan maganan jam'iyya da nake ciki ta adawa, akwai maganan da adawa ma ba ta cikinta. Magana ce bayyananniya ta gaskiya. Kai da komowa kan wannan yanayi da ake ciki tsakanin kwamiti da gwamnatin tarayya ta sa kungiyar kwadago, magana ce ta yanayin da ƙasa ta samu kanta. Rayuwan hakkin gwamnati ita ce ta kare rayuwan 'yan ƙasa da dukiyoyin 'yan ƙasa. Ba ka iya kare rayuwan kowa cikin yunwa da wahala. To yanayin da ake ciki yau, kwandon tumatir, kudin da ake magana ta albashi 30,000, menene minimum wage, mafi karancin albashi 30,000 yau a yanayin da muke ciki a Najeriya ba ta wa kowa komai. Kuma babu shakka kamar yadda dan uwa na ya faɗi, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo da kyakkyawan manufa da kudurori da yawa da za su inganta da rayuwar dan adam. To amma a gani a ƙasa shine su waɗannan suke magana. Ga yanayin da muka samu kanmu. Saboda haka gwamnati ta yi wani abu kan albashi mafi karanci da za a ce dan ƙasa ya samu. An je an komo an kai har 60,000. 60,000 fi sabilillahi ba ta yi ba. Don ka duba 60,000 a kwana 30 in ba ma yanzu kamar gwamnatin shi da ta zo da wannan manufa na credit scheme ba da bashi dama da ɗan ƙasa zai iya neman bashi ba. Shi wannan ba haka ba mai albashi fa da kake magana a 60,000 zai biya asibitin kansa da na iyalinsa da kuɗin makarantar 'ya'yan shi da cefanen gidansa da transport da tafiye-tafiye na zuwa aiki da dawowa da sauransu. 60,000 in ka duba. Bata yi ba.
Kamata nawa kake ganin zai shi ma'aikaci a ƙarancin albashi?
A ƙarancin albashi kada a ba wa ma'aikaci a ƙasar nan ƙasa da 150,000. Ni a ga
tunanina.
Wato kafin kai ga wannan gwadabin faɗin abin da ya kamata a ba ma'aikaci, a yana da kyau mu yi wa kanmu da ƙasar mu adalci. Tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya raunu tun daga cutar COVID da aka yi ta shekarar 2020. Har yanzu ba kasashen da suka murmure daga wannan musiba da aka fada. Don ba da karamin misali, kasar Saudi Arabia gabaki ɗaya mutanen ta mutum miliyan 40 ne, kuma tana ɗaya daga cikin kasashe da suka fi fitar da gangan mai kullun a kowace rana. Kowa ya san irin daula da cikin jin daɗin da 'yan kasar Saudi suke ci, musamman mutanen mu da suke arewa wanda suke ba Saudiya sun sani. Nawa suke biya haraji a matsayin VAT, value added tax, kashi 15% daga cikin 100 ake biya. Nawa muke biya a Najeriya? Kashi 7 daga cikin 100, 7.5 muke biya a matsayin VAT.
Amma Santa Babangida abin da ke da rudani, yayin da albashin yana nan ya cire chak yanda yake bai motsa ba, tsadar abubuwa tana tashi. To ya taya mutumin da ba kara masa albashi ba kuma tsadan abubuwa na gero, yanzu in ka dubi kudin buhun shinkafa ko gero ko kuma kudin litar mai a lokacin Buhari da ya je killa zuwa sama yanzu a cikin Tinubu ai ba ɗaya bane. Amma albashi
wannan gaskiya ne, bana cikin waɗanda suke kin a kara albashi. Wajibi ne a kara albashi. A yin ka duba abin da ake kira consumer price index, yanda tafiyar kudaden kayayyakin masarufi ne gobe ke tafiya. Hailo in ka dubi inflation, wato tsadar kaya, ta kai kashi 33.4 a watan hudu da ya wuce. Wannan gaskiya ne. Amma ni kullun abin da nake magana, bana goyen bayan mu rinka kallon ƙarin albashi a matsayin shi ne yanda za mu inganta rayuwar mu.
Ta hanyar samun abin masarufi na ma'aikata.
A'a, ba ita kaɗai wace ba. Wato idan ka duba kuɗin ina suke tafiya? Asibitoci, makarantu, ruwan sha. Idan gwamnati ta maida hankali kan yin waɗannan abubuwan, ya zama cewar ma'aikaci zai iya zuwa asibiti ya samu magani idan iyalinsa
ba
lafiya. Ni a wurina shi ne abinda 'yan Najeriya za su matse gwamnati, su tsaya akan gwamnati da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya akan a bamu waɗannan kayayyakin a kai wa'annan kayayyakin, a tabbatar da gwamnati ta sa kuɗi a bangarori wanda za su taimaki rayuwar mutane, kamar tsadar tumatir da ake magana. Ai, tumatir dama duk shekara haka yake, idan damuna ta zo yana yin tsada, to me ya kamata a yi? A samu hanyoyin da za a yi preserving din shi, wato a samu kamar
tanadinsa,
yanda idan lokacin tsada ya zo sai a fito da shi. Abin da ya kamata mu maida hankali wajen sa kuɗi a wayannan bangarorin ne, ma'aikata gabaki ɗaya ne muke da su, miliyan 1,200,000 ga muke da su gabaki ɗaya. 'Yan Najeriya miliyan kusan 200 da ɗori sun ta'allaka, sun dogara akan gwamnati, ba wannan ma'aikata guda biyu ba. Ni kullum magana ta ita ce wa'annan social services da ake bayarwa, ilimi, lafiya, ruwan sha, wannan idan gwamnati ta maida hankali a kansu, kuma ta ɗauki kuɗinta ta saka a bangarori wanda za su sama wa mutane, yaranmu, matasa aikin yi, ina ga shi ya fi mana amfani da damun kanmu da kan harkar
albashi.
Babu shakka abubuwan da ya faɗi haka suke, amma kamar yanda ya ce Saudi Arabia kuɗin value added
VAT,
darajan cinikayya kenan ko, haraji da ake biya kashi 15 ne cikin 100, nan kuma kashi 7 kawai, amma kashi 7 din mu yafi karfin kashi 15 din su, don su miliyan 40 kawai yace, mu nan miliyan 200 ne da kusan 50. Saboda haka kaga masu biyawa sun fi yawa anan. Saboda wannan ba dalili bane na da zai za a ce ba za a karawa ma'aikata albashi ba.
Jama'a, kun ji tattaunawarmu da sanatoci guda biyu, wato Senata Hussaini Babangida Wadan Kazore da kuma Senata Ahmed Ali Wadada daga jihar Nasarawa. A madadinsu ni ne Ali Mustapha Sakuto a nan birnin tarayya ta Najeriya, wato birnin Abuja. Mun gode.
To, da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a taƙaice.
A jiya Litinin, kungiyoyin kwadagowa ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka suka shiga yajin aikin sai ba ta gani, bayan da jami'an gwamnatin Najeriya suka ƙi amincewa da yarjejeniyar mafi ƙarancin albashi, yayin da 'yan ƙasar ke fuskantar tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru, lamarin da ya durƙusar da samar da wutar lantarki da kuma rufe filayen jiragen sama. A yajin aikin da suka yi na hudu tun bayan hawan shugaba Bola Tinubu kan karagar mulki a bara, shugabannin manyan kungiyoyin kwadagobi na Najeriya NLC da TUC sun tilasta ma'aikata da ke aiki a ɗakunan rarraba wutar lantarki na ƙasar su rufe aƙalla tashoshin raba wutar guda 6. Jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a yakin da ake yi da Hamas a Gaza, yana mai cewa yarjejeniyar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar na dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da 'yan bindiga ke garkuwa da su wani ɓangare ne na ƙoƙarin. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jake Sullivan za su halarci taron zaman lafiya na Ukraine da za a yi a ƙasar Switzerland a ranar 15 ga watan Yuni da muke ciki, kamar yadda fadar White House ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar Litinin. Mataimakiyar daraktan yaɗa labarai Christine Allen ta ce Harris za ta je ƙasar Switzerland na jaddada ƙudurin Washington na tallafawa ƙoƙarin Ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa, bisa la'akari da ɗuwaici da 'yancin kai na yankunan Ukraine da kuma ƙa'idojin yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus sun gabatar da wani ƙuduri ga hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi Allah wadai da Iran kan rashin ba da haɗin kai ga hukumar, duk da adawar Amurka, in ji wasu jami'an diflomasiyya biyu.
Masu sauraro, baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayar gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjiman ku.